sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Amina Buhari Auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a barkamu da asuba. Da fata an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yako Makili. Shugaban Amurka Donald Trump yana matsawa kungiyar kasuwanci ta duniya lamba cewa kada wato ta daina kallon kasar China da wasu kasashe a matsayin kasashe masu tasowa. Saboda wannan sunan da yana sanya ana musu sassauci a harkokin kasuwanci a duniya. A wani rubutaccen jawabinsa na jiya Juma'a, Trump ya umarci wakilin Amurka a harkokin kasuwanci Robert Lighthizer da ya amfani da duk wata dama da yake da ita ya sa kungiyar kasuwancin duniyar ta daina kiran kasashe masu karfin tattalin arziki a matsayin masu tasowa. Ya ce kungiyar tana amfani da wasu lakabi da aka daina yayinsu na kasashe da suka ci gaba da kuma masu tasowa. Lamarin da ke sa mambobin kungiyar wasunsu ana musu sassauci da bai kamata a yi musu ba. Trump ya faɗa cewa idan bukatar da Amurka ta gabatar bai tasiri ba har bayan kwanaki 90, to Amurka za ta daina daukar waɗannan kasashen a matsayin masu tasowa. Jawabin nashi ya ce kasashe guda 7 a cikin kasashe 10 mafi karfin tattalin arziki a duniya ciki har da China. Kungiyar kasuwanci ta duniyan tana daukar su a matsayin kasashe masu tasowa, wani matsayi da ke sa gwamnatocin kasashen suna kare masana'antunsu na cikin gida da kuma samun tallafi har ma a basu lokaci mai tsawo domin su aiwatar da wasu shirye-shiryen kasuwanci na duniya. Ministan harkokin wajen kasar Hungary ya bayyana rashin amincewarsa ga irin yadda ake wulakanta 'yan kabilar kasar Hungary da ke zaune a makwabciyar Ukraine, yayin da kuma yake kare manufar gwamnatinsa na kare haƙoƙin tsirarun ƙabilun Hungary da ke zaune wanda ake musguna musu. A wata tattaunawa da sashen Rasha na muryar Amurka a birnin New York, babban dan diplomasiyan Budapest kuma ministan kasuwancin Hungary Peter Sigirato ya kuka akan abubuwa da ake yi wa 'yan ƙabilar Hungary 150,000 da ke zaune akan iyakar lardin Transcarpathia na ƙasar Ukraine, inda a cikin wannan lokaci aka tilasta dokar koyar da harshen Ukraine a makarantun jama'a. Dokar ta Ukraine ta watan Afrilun shekarar 2019 ta aiwatar da manufar tsohon shugaban kasar Petro Poroshenko cewa duk wani dan kasa ya koyi harshen kasar, kuma wajibi ne a yi amfani da harshen kasar a ma'aikatan gwamnati da na sojoji da likitoci da malumma yayin da suke gudanar da ayyukansu. Kasashen Hungary da Rasha duk sun yi Allah wadai da wannan dokan cewa zai raba kawunan jama'a a siyasance, kuma wato wannan dokar za ta yanke ko kuma za ta take 'yancin tsirarun ƙabilun Hungary din da ke zaune a Ukraine. Har yau akan batun bakin haurin shugaban Amurka Donald Trump ya ce Guatemala ta sanya hannu akan wata yarjejeniyar da Amurka cewa za ta dakatar da 'yan kasar da ke tsakiyar wato nahiyar kudancin Amurka da ke neman mafaka a nan Amurka. Trump ya faɗa a jiya Juma'a cewa yarjejeniyar ta tadadi cewa bakin haure da ke ratsawa ta Guatemala zuwa Amurka domin neman mafaka yanzu za Guatemala ce za ta ba su mafaka a maimakon su ƙaraso akan iyakar Amurka. Trump ya faɗa wa manema labarai a ofishinsa na Oval a jiya Juma'a cewa wannan babbar rana ce, kana ya ce kasashen guda biyu sun kwashe watanni da dama suna tattaunawa akan wannan yarjejeniyar. Wannan wata muhimmiyar yarjejeniya ce da za ta kawo ƙarshen kwararen 'yan kasar kudancin Amurka, za ta kuma kawo ƙarshen ayyukan masu fasakori. a farkon wannan mako shugaban ya yi barazanar dora haraji akan kayayyakin Guatemala idan ta ki amincewa da wannan yarjejeniyar bakin haure da Amurka. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sama da mutane 1,000 ne a jiya Juma'a suka sanya bakaken riguna a cikin masu zanga-zangar lumana na masu ra'ayin kafa demokradiyya a Hong Kong, wanda suka yi zaman darshi a filin saukan jiragen saman kasa da kasan kasar, suna gaisawa da bakin haure da bakin da suke shigowa kasar, suna kuma rike da alamomin gargadi a cikin harsunan China da Ingilishi da kuma Jamus.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin mu na a bari ya huce.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce,
wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani.
Barka da asuba, da fatar an tashi lafiya.
To alheri, barka.
Ya zafi.
Barka ya zafi kan
akwai. Ya zafi a wadan.
Haƙa kallon kusan shida suka mutu.
Kai. Bada an yi zafi.
An yi zafi kan.
Sai godiya.
Dan adam mai wuyan gada halin an yi rana a ce an yi rana, an yi sanyi a ce an yi sanyi.
Jiya na muna fama da rana, mun rasa inda za mu sa kanmu.
Yau kuma an yi ruwa, ana mitan cewa ruwa ya yi yawa.
Ruwa ya yi yawa, to godiya ga Allah muna cikin masu rai.
Amin amin, sai yanayi ya canja lokacin snow din nan, sai ki ma manta ya ma zafi yake, ya ake rana.
Ai shine
suka manta ya ma ake snow din.
Ba shine muke cewa bakin Najeriya kamar yadda muke faɗa makon da ya wuce suke cewa ashe ana zafi a garin nan. Kace in suka tashi zafi a nan kamar ba sa sanyi
kuka fata. Ba sanyi haka.
Na ka fara sanyin kuma.
Shi yasa ai kullun in ce wanda bai taɓa zuwa Amurka ba kai yazo irin lokacin nan
sama.
Kin ga ba ka gane bambancin da nan da Najeriya, kuma ka zo lokacin sanyi.
Haka ne, nan dai musamman dai mu bangaren mun nan da muke, tunda ake kowane yanayi ana yi a ta nan.
Haka yake.
To Allah ya bamu lafiya.
To amin. Ya wajen su Samira, ana nan ana ta shan shagali. Ba na biyu baki a office kin ji. An ga hutu musamman dai a kula da injikoki.
Kai na motsa jiki.
Gaskiya kam.
Na motsa jiki.
Hakin dan fada fa an sha hidima
jin dina ke na wannan watan to bari mu bude babin da gaishe kamar yadda muka saba, mun samu wannan gaisuwar fata alheri da taya murna daga wakilinmu baban gida Jibrin. Yace muna taya iyalan sarkin Fulanin Shagamu Alhaji Salisu Garba Bashan Kai. To Allah ya sa na faɗa wannan suna daidai, Bashan Kai. Farin cikin ɗaurin auren ƴaƴansu Fadila Kabir ɗan mulki da angonta Usman Abba ɗan wanzamai da Aisha Kabir ɗan mulki da angonta Abdul Karim mai wada ɗan kofa, wato ƴaƴa bi zai auren kenan.
Haka.
Wanda za a yi yau Asabar da karfe 10:11 na safe a gidan Alhaji Mamman Illu Mukudawa Katsina. Wannan wasika ta fito ne daga hannun wakilin mu, amma aka ce sanarwa daga hannun Alhaji Salisu Garba Bashan Kai sarkin Fulanin Shagamu.
To Allah ya ga ayi asa'a kuma ya ba su zaman lafiya.
Muna kuma ƙara ta amaryanmu ba hawa Umar ba yanzu.
Gaskiya kam. Mrs. Kamal za a ce.
Ba za a ce hawa Umar ba, to hawa Umar Kamal.
Ina haka ne ka muna masauran su Madina Dauda da su Aisha Ma'azuma duka bangajiya sun je sun sha biki duk sun wakilce mu.
Ba dalla.
To wannan wasiƙa shi ma dai din na murna aure ne inda aka ce muna taya Dr. Bulama Malihu biyo murna auren ƴaƴansa guda biyar.
Lallaikam.
Wanda ake yi a yau safiyar Asabar din nan da karfe 9 na safe a gidansa dake garin Maiduguri.
To Allah ya sa an yi adace.
Wai shine kan wannan zai sai gado har guda biyar su je ruwa.
Ko je mai yar komai biyar
dozin.
Na ji aka ce a jamhuriyar Niger in kana da ƴa mace ba karamin aiki bane. Saboda al'adar da ake ko tun da ce ba daina ba ko kuma sabuwa ce tunda kin san komai zamani. In da ana faranti ne yanzu za tangaran
in abubuwa ana
kuma yana ƙara tsada. To albarka ce Allah ya sa an yi adace Allah kuma ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare.
To amin su
muna kuma mika gaisuwar fata alheri da ban girma ga sarkin Namaram Alhaji Isa Shehu da iyalansa da fatar an waye gari lafiya. Kuki iri ko?
Walakamu.
Ba na sasha gani. Muna gaisuwa ta musamman.
Gaskiya
muna mika gaisuwa ta musamman da kuma taya murna ga tsohon shugaban sashen Hausa Sunday Dare wanda yake cikin jerin waɗanda aka sa bada sunansa aka kuma tantance su a matsayin waɗanda za a ba su mukamin ministoci a Najeriya.
Haka yake.
To muna jinjina masu kwarai da gaske domin duk ku ba ku yi aiki da shi ba Daula.
Haka ne kan.
Amma duk baki
mun samu labarin.
Yawwa duk baki iyakacin wanda ya aiki da shi yana yaba halayen kirki nashi da dattako. Ma ake cewa matashi mai halin dattako.
Allah sarki.
To muna mishi fata alheri waɗanda suka san shi suna cewa wannan bai zo musu da mamaki ba. Muna wataya Allah ya sa gama da jama'a lafiya Allah ya sa kuma mu ga canji.
Haka ne kam.
Canji na zahiri domin
bana kin san mutane ana ta korafi mu mata ya kamata a bamu dama to na ga dai wannan an dan samu kaman yukurin nan dai na ga an dan samu ci gaba tunda a cikin jerin sunayen nan an samu mata guda bakwai ya kike ganin ki wannan
akwai sai dai waɗansu kin san aka ce daidai mutum dan tare ne kin waɗansu suna korafin ni dai ban ji korafin ba a ba mata sosai ba duk da yake dai su mata abinda suke magana cewa kashi 30 cikin 100 wato in aka bada mutane 40 suna so su ga kashi 30 cikin 100 na mutane 40 ya zama yawan matan da za a ba. To sai dai ni korafin da na gani ma shine na matasa. Suna magana cewa an ce za a dama da matasa sai dai jerin ministocin akwai tsofaffin mu da yawa a ciki to sai a korafin da matasa suke da
kuma karanta a cikin su kaman dan shi mai shekaru 52 ne zuwa 3 haka.
To
kin ga ni da baka sa ina ji ina ji 35 din
an jera su ina ji su sanda su ne matasan cikin jerin ministocin na su yan shekara 51 su ne yan matasan ciki din.
Haka ne kam.
To muna dai musu fata alheri duka da kuma fatan kamar yadda muke cewa ana batun canji za mu ga canji na zahiri shi talaka abin da yake batu shi ne canji din nan aka ce ana biki
a gidan mai jika ne ce
gani a ƙasa
ya ga abubuwa
a ƙasusuwa ne a ga ingancin rayuwa din nan kayayyakin masarufi sun sauko wato
da su man fetur ma da an sauko ne.
To su ne talaka yake so ya gani to muna kuma fata a wancan karo ana batun cewa a wannan karo suna ana so a gan ƙwararru sai dai akwai wani kuma abin da jama'a suke magana akai Daula tantancewa dinnan da anan ki Amurka kin san dai aka bada jerin aka bada sunan mutum da shugaban kasa ya zaba wani mukami zai je majalisa ta tantance shi tantancewar nan fa kai wani lokaci ma ana hana mutanen
ana hana
to an ce muka ji kuma ma waɗansu ma sai a ce wai sai ka rinsu na kawai ka
fita mutane goma a ciki waɗanda aka tantance a
aka ce ka
rinsu na farko aka ce su rinsu na kawai
su tafi
ba a tambaye su komai ba
to
an fara ya kamata a ce inda aka tambaye kowa duk tambaya ya kamata a ce kowa a tambaye shi to
ana so a ga
wannan wani aiki
wanda zaka
yi ne mutum yake da
shi ya fahimci aikin
ma aikin zai iya kaman da yake ake debate din nan muhawaran nan
to Allah dai ya
to Allah ta fi
muka canjin nan
yawa to bari mu koma wasiƙun nan kamar yadda muka faɗa yau zamu faro da waɗannan wasiƙu da suka tattaki
na musamman kan
bari mu fara da wannan kin san abin da yasa wannan wasiƙa ni dai duka yake dai babu kwanan wata to masu rubuta wasiƙa mu abin da aka koya mana lokacin da muke makaranta abu na dake daya daga cikin abubuwan dake da muhimmanci a rubuta wasiƙa shine rubuta kwanan wata
haka ne
kusan sai kace to wannan dai wasiƙa ta fito ga adireshi sosai sosai sai dai babu kwanan wata abin da yasa na so da naga kwanan watan rubuta wannan wasiƙa shine abin da wasiƙar ta kunsa dan shi mai wannan wasiƙa yana magana ne yana batun Ibrahim karanta zaki ji dalilin da yasa nake ganin wasiƙar nan ta shekara ne shekara biyar ne kafin ta iso ko kuma ya ne yace zuwa ga ma'aikatan sashen Hausa murya Amurka birnin Washington DC bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci wato assalamu alaikum bayan haka ina fata kuna lafiya kamar yadda nake lafiya amin ana cewa siyasar Najeriya wanda ke kan mulki ba ya ture shi sai gashi Buhari ya tura Goodluck ya haul mulki Allah ya ba mai girma shugaban kasa Buhari lafiya kuma Najeriya ta zauna lafiya amin to kin ji abin da yasa nake abin nan shekara biyar ana har ana menene next level har an ba da suna mun so shi ana zancen ana zancen gada gobin Jonathan
laye aikin dare ila banci aka ki a aika mun abin nan wasiƙun wannan sababbin sunayen ministoci ina tashi daga banci me nace nace ashe Najeriya an shiga next level ila dai ila banci
to ga dai wannan kuma ya mai da mu
first level ya mai da mu first level
to sai ya ci gaba da cewa waɗannan garuruwa na arewa guda 12 tura mulkin mallaka na ingilishi suka sanya musu suna provinces saboda girman su da kuma yawan hakimai sune Katsina na ɗaya Katsina province na biyu Kano province na uku Sokoto province na hudu Maiduguri province na biyar Ilorin province na shida Yola province na bakwai Jos province na takwas Bauchi province na tara Makoji province na goma Jalingo province na sha ɗaya Zaria province da sha biyu Bida province to ka gani yanzu cikin ikon Allah duk sun zama jihohi amma banda Zaria province da kuma Bida province wato goma sun dozin da province dozin ɗaya ne to guda goma sun zama jihohi saura guda biyu da Zaria da Bida
gaskiya kan
saboda haka muna roko dan Allah dan Annabi mai girma shugaban kasa ya maida su zama jihohi Abuja ma yace ba yace ba Abuja ma ta zama jiha shed quarter ta a garki United State of Nigeria to yace to me wannan wasiƙa shine Abubakar Idris bakin kasuwa Daura jihar Katsina
to dan Katsina ne
ba shi ne yake taya su
yawa
to Alhaji Abubakar Idris bakin kasuwa Daura jihar Katsina wasiƙa ta shigo kamar yadda muka faɗa baka sa kwanan wata ba sabili da haka ba za mu iya tantance ko tsawon wani lokaci wannan wasiƙa ta kafin ta shigo ba to mun dai same ta mun kuma gode da rubuta wannan wasiƙa
to haka ni ma ga wata muhimmiyar wasiƙa na a hannuna wanda shi kan ni na mai mamaki tun
sarkin naira
shine tunda ake aikowa ban taba ganin wanda ya kashe kuɗi sosai a
irin haka ba
wanda ko a yanzu ma a Najeriya wannan ba karamin kuɗi bane da ya ishi mutum ma ya ce ka ne ya ci abinci ya sa kan sarkin 500 ya sa ta naira 100 ya sa ta naira 100 kin gani 700 kenan wanda kuma ga hanyar sauki zai iya aika wata email
to in bai da email din dai kamar yadda muka faɗa ba lalle mu muna ma jin daɗin irin waɗannan wasiƙun ga naira 100 ta iso
ne ga mai naira 100 ta
iso saboda haka wannan 600 da suna iya nace in ma ya aiko da 100
haka ne
za su shigo sai aje 600
haka ne zai ƙara aikowa wani wata
yawa ko ya aiko guda shida
ko ya aiko
guda bakwai kai guda bakwai da 700
ga hoto na har da passport ya haifuwa to wannan ya kamata mu lika shi a teburin mu gaskiya sashen Hausa inda yace filin a bari ya huce sashen Hausa na radio VOA Amurka
ina mika gaisuwa ga Aisha Babaki matar dan kaka da mai gado da Katifa da Sabu Akure Ondo State Nigeria da mai gida na dan kaka sai kuma Ismail Taylor mata kwana hudu a Kano State Nigeria to ina jin kwana hudu ne yake sanya rubuta sai wannan kuma yace ga baba ta Aisha Babaki Sabo Akure da mata ta Aisha Babaki yar mutanen Bauchi
to
haka fa to da fatan duk sun tashi
mun gode mun gode kwarai da gaske to sai kuma waɗannan gaishe-gaishe dake hannuna wannan ta fito ne daga hannun Jummai Linda tace ina mika gaisuwar ta'aziya zuwa ga Kabomo 84 wato waɗanda suka yi makaranta a WTC Kabomo waɗanda suka sauke karatu suka kammala 1984 kenan Kabomo suna kiran kansu Kabomo 84 saboda rashin Hawwa Shehu ƴar Adua da kuma Delu Ilolu Malumfashi wadda ta rasu a Makka ina kuma gaida Uncle Enoch Shehu da iyalansa da ƴan uwansa Yaya Joseph Tambaya da baba da iyalansa ina gaida Uncle Samuel Gin da ƴan uwansa da iyalansu baba wakilin wajen Bauchi Reverend Saleh Tala da iyalansa baba Reverend Ishaku Shehu da iyalansa da dukkan members na Ekwa Katin Tafawa Bauchi ina taya yaya Abdon Gin da la murna zama special senior advisor na civil servant na Bauchi jihar Bauchi da Mrs. Doris Yashi ita ma ina taya ta murna to ko ita menene ta samu to Allah ya taya su riko ita ma Mrs. Doris gaisuwa zuwa ga dukkan Malaman Sonja School na Bauchi Zone gaba daya ina kuma gaida dukkan officers na Girls Brigade na Bauchi da kuma gaisuwa ta musamman daga kakaka zuwa ga dukkan zuriyar Idrisu Galadima da kuma zuriyar Gata a Malumfashi sai wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Mrs. Das dogayen gaisuwa ne tace Mr. and Mrs. Ayuba Laslimbo, Mrs. Alisa Inua Mnoma, Mr. and Mrs. David Juris, Mr. and Mrs. Simon Bala Aring, Reverend Mrs. Abdon Buba, Zulai Saidu, Tisheri Mama Dani, Talatu Mama Njien, Jumba Ibrahim Mama Janet, Salmanu Dumbling, da Mama Ruth Jiola, Mama Tasi, Farah James, gaisuwar ta'aziya ga iyalan Umma Sa'id Tudun Wada.
To ni ma ga wata takarda daga a hannuna inda ta fito daga wannan ma'abocinmu ne mai sauraron ta shirye-shiryen mu ko da yaushe Shehu Adamu Rajab inda ya aika sako ya ce zuwa ga filin Abari ya huce na VOA Hausa don Allah ku isar mani da gaisuwa zuwa ga Ado Salati Goma ga Annabi Rajab da yayana Abdulhali Hassan da ke tsohon garin Rijau da Tukur Haraka tsohon garin Rijau da injiniya Shamsuddin Abdullahi Rijau da Ali Dogon Nera Rijau da Umar Lawal Dan Fulani da Abubakar Kawu Girgir da Dauda Garba Bin Affan Fatuskum da Yunus Tanko Bani Mbaka da Ibrahim mai wankin hula a Kimba da kuma ku masu gabatar da wannan shiri wato Aunty Grace da Hajiya Daula na gode
to mun gode kwarai da gaske
mun gode Shehu da fatan kai ma kana cikin koshin lafiya
Bye-bye.
matsalar sai kuma wannan bangare na labarai da fatan kin kawo mana buhunan labarai
to
ai ai kin ga labarin a hannunki ko kuma nike zan fara
to ai gombaki ja kan muje
kin san da damuna ana kuda ko ina ana kuda da taba jin wani yana bada labari wani ne da Bauchi ya zo makaranta kin san akwai wani zamani can a jihar Bauchi da aka yi suka rika aiko da ma'aikatan su makaranta a Ohio suka yi akai wata yarjejeniyar ilmantarwa tsakanin jami'ar Ohio da jihar Bauchi an aka rika aiko da har yau din nan kika je jihar Ohio za ki ga akwai waɗansu ƴan Bauchi da dama a wurin to galibi dai a zamanin da din nan ƴan jihar Bauchi da dama sun je makaranta a jami'ar Ohio din da ake cewa University of Ohio to sai da suka koma gida sai wani zai zo yace shi yana da tambaya wai yace shi yana tambaye shi yake wai America akwai sauro tambayar ta farko kenan sai da aka zo kuma sai yace wai America da kuda na kuda da yace da ya ci da mun da tambaya da wani baba na kafin ya zo yace wai baba ni abin da ni tambaya da nake so muku nace wai America akwai kasuwa to wannan labarin kin san da America ba rani ba damuna kowane lokacin ruwa ake to wata yarinya tana cin abinci kenan tana cin nan dai kin san wannan rodin nan da ake sa mishi nama da su abin nan yana tasiri kwarai daga su ke kira boga yawa to shikenan sai tana ci sai ga kuda sai ta buga hannu ta kashe shi sai ta ce wa maman ah da zo ta gani ga kuda ta kashe sai maman ta a cikin kyama tun nan da nan ta katse abin da yarinyar take ci ta aje ta kai ta wanke mata hannu da sabulu ta wanke mata hannu da sabulu shikenan ta yarinya aka share mata hannu da tawo ta je ta kammala cin abincin ta sai maman ta zo ta ce mata wai da menene ma ta kashe kudan ne ma wai sai yarinya ta ce wai da burodin nan da ta gama
what is the brother
the brother that the go da ta a wanke mata duka
ila ya haji za a wanke su kenan
so wow an ja wanke mata duka ta kata ci cuta sai da brother ne aka kai
ana da shi da sani ba eh shi kuma wannan labarin da dan sanda ne shi a Amurka wannan dan sun nan ban sanin ko ban fulake da yanzu iya ne ba aiki dan sanda a Amurka waye sani wai kawai yana tafiya yaje yana dan zagayen nan sun tafi nan nashi sai ya ga wani gida kawai sai yana dan dinduba sai ya ga ashe mata ce ta kashe mijinta ai ko dan sanda ya rude sai ya kira abin nan charges office su sai yake cewa ai fa gashi nan fa ga wani case nan yanzun dan ya faru wata mata ta kashe mijinta saboda to ya tambaye matan ne shine take ta fada ai ya taka mata waje ne da tai irin tana goge gida din nan sai miji sai ka bi ta inda aka goge din nan
bai riga ya bushe ba ya baido da datike
ya baido da datike shine sai dan sandan yace ai gashi fa ga wannan case din yanzu fa ya faru mace ta kashe mijinta aka ce akan ne mai ma laifin wai saboda ya taka mata inda ta goge
ta hazuka
fishi shine sai
ta make shi
ta gurje shine sai su charges office din suka ce to ka kama ta an kulle ta ka kama ta kuwa ka sa mata an kwasi ya ce a to ai har yanzu wajen ba
kai shi ma zai danga abin da ya faru da mai gidan da shi ba ta
mai sabe shi shi ke gani
dai yaje kamo da ta ga wuri shi ma kai da zaman shi
labarin shi ma wani dan fulani da akuya kai dan fulani kana tafiya din nan sai aka ganka da abin nan kana nan da igiyan akuya kana ta ja sai aka zo ana ta nema akuya ta bace ana ta nema sai aka zo aka same shi me ya hada ka da wannan akuya sai ce shi ba akuya ya tsinta ba igiyan ya tsinta yake tafiya da ita shi ba akuya ba yana fatan igiyan da
yake shi a cikin sa shi a cikin sa sai kawai wannan kuma
akuya ya tsinta shi akuya wannan ta yi shi ne
kin ga ya ga igiya ka sai ya dauka
da akuya a arate
ne aje asabula da ba Najeriya kada suke ba kasashen Afirka da wannan ku zamu ja burki yanzu a bada
Daula Salim
Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri
Da haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC. Nake sallama da ku.
Viva Afrique, la radio.